This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan asari, da fatan mun same ku lafiya. Sunana Sarfi Lahashin Gumel, tare nake da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci.
A yau, ofishin wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a Siriya ya faɗa a ranar Litinin cewa ya jaddada muhimmancin samar da matakin koma tarbar siyasa wanda Siriya za ta ɗauki ragama. Ma'aikatar lafiya a Gaza ta faɗa a yau Litinin cewa hare-haren da Isra'ila ta kai kan mayakan ƙungiyar Hamas a yankin Falasɗinawa ya kashe sama da mutum 45,000. Yau Litinin, ƙasar Norway ta sanar da sabon tallafin soja na dala Amurka miliyan 242 ga Ukraine, ciki har da taimakon samun damar shiga muhimman tashoshin jiragen ruwa na Bahar Aswad.
To, kanan labaran duniya kenan aka saurara. A yau ranar Litinin 16 ga watan Disamba shekarar 2024. Cikin shirin za a ji cewa masana na ci gaba da fashin baki kan illar ficewar wasu ƙasashen yammacin Afirka daga ƙungiyar ECOWAS.
Kaga dama ita an kafa ta ne saboda harkan tattalin arziki. To kaga ta fuskan tattalin arziki zai iya kawo matsala na ballewar rashin haɗin kai.
Haka kuma za a ji cewa ƙungiyar raya al'adun Fulani a Najeriya, Fedeco, ta ƙarfafa matakan ilmantar da Fulani makiyaya don gyara rayuwar su ta tafi daidai da zamani.
Akwai yaran da muke koya musu sana'o'in hannu. Bayana a wannan jihar mu ta Nasarawa, mun koya ma mata 250 sana'o'in hannu, mun ba su jari, mun ba su certificate.
Muna kuma ɗauke da shirin ilimi garkuwa ɗan adam, wanda Babangida Jibrin ya shirya kuma zai gabatar. Sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma masu sauraro ke aiko mana ta email. To amma fa duka, sai mun fara shan kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniyar. Ofishin wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a Siriya ya faɗa a ranar Litinin cewa ya jaddada muhimmancin samar da matakin koma tarbar siyasa wanda Siriya za ta ɗauki ragama, yayin da ya gana a babban birnin ƙasar Damascus da shugaban ƙungiyar 'yan tawaye da suka jagoranci hamɓarar da shugaba Bashar al-Assad da ya daɗe a kan karagar mulki. Ya kamata ya miƙa mulki ya kasance bisa ƙa'idojin ƙudurorin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya, wanda zai ƙunshi kowa da kowa, a kuma samar da haka cikin watanni 6, tare da samar da kundin tsarin mulki tare da zaɓuka da za a yi a nan gaba, kamar yadda ofishin Geir Pedersen ya faɗa a cikin wata sanarwa da ya fitar. Pedersen a tattaunawarsa da jagoran 'yan tawaye Ahmad Al-Shara ya kuma nanata aniyar Majalisar Ɗinkin Duniya na raba da dukkan taimako ga al'ummar Siriya. A wata sanarwa da suka fitar, 'yan tawaye sun ce Al-Shara ya tattauna kan buƙatun sabunta ƙudurin da nuna halin da ake ciki a yanzu a Siriya. Ma'aikatar lafiya a Gaza ta faɗa a yau Litinin cewa hare-haren da Isra'ila ta kai kan mayakan ƙungiyar Hamas a yankin Falasɗinawa ya kashe sama da mutum 45,000. Ma'aikatar ta ce rikicin ya kuma raunata kusan mutum 700, sai dai bata bambance tsakanin fararen hula da mayakan ba a ƙidayarta. Amma ta faɗa a baya cewa fiye da rabin waɗanda aka kashe mata da ƙananan yara ne. Ma'aikatar lafiyar ta Gaza ta faɗa a cikin bayanan da take sabuntawa a kullum cewa an kashe mutum 52 a ranar Lahadi. Jami'an tsaron fararen hula da na asibitoci sun ce munanan hare-hare ta sama da Isra'ila ta kai a ranar Lahadi sun haɗa da hare-hare a birnin Gaza da ke arewa, Khan Yunus a kudancin Gaza, da kuma sansanin 'yan gudun hijira na Annusireta da ke tsakiyar Gaza. Wannan yakin ya ɓarke ne a watan Oktoban 2023 bayan harin da Hamas ta kai kudancin Isra'ila, inda mayakan suka kashe kusan mutane 1,200 tare da yin garkuwa da mutane 250. A halin yanzu kimanin mutum 100 na hannunsu. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Litinin, ƙasar Norway ta sanar da sabon tallafin soja na dala Amurka miliyan 242 ga Ukraine, ciki har da taimakon samun damar shiga muhimman tashoshin jiragen ruwa na Bahar Aswad. Prime Minister Jonas Gahr Støre ya faɗa a cikin wata sanarwa da ya fitar cewa yana da mahimmanci don kare al'ummar Ukraine da ababen mura rayuwa na Ukraine daga hare-haren jiragen ruwan Rasha daga Bahar Aswad. Yana kuma da mahimmanci don kare fitar da hatsi da sauran kayayyaki ta teku wanda ke samar da kudaden shiga masu matukar mahimmanci ga Ukraine. Taimakon ya hada da kudade don horar da sojojin Ukraine da kuma ayyukan kawar da nakiyoyi da aka binne a ƙasa. Ministan tsaron ƙasar Bjorn Arild Gram ya ce nakiyoyin babbar barazana ce a cikin tekun Bahar Aswad. Sannan kuma tallafin zai agaza wa sojojin Ukraine su gano tare da lalata nakiyoyin da ke kusa da gabar tekun.
To nan ba da jima ba Hafiz zai sake da mana da ƙarshen labarin duniyar. Amma kafin nan, tun bayan da ECOWAS ta bayyana ficewar kasashen Niger, Mali da Burkina Faso daga kungiyar, masana tattalin arziki sun fara fashin baki akan tasiri ko illar da za a iya gani ga bangarorin biyu. Kungiyar ta ECOWAS dai ta ce kofa a buɗe take ko da kasashen za su iya sauya matsayinsu ta ficewa, inda ta ba su wa'adin watanni 6. Daga Lagos ga rahoton da Babangida Jibrin ya aiko mana.
Salon kuwa ne dai ya kafa kungiyar ECOWAS tun farko an yi shi ne domin bunkasa tattalin arziki kanan kasashen yammacin Afirka guda 15. To kowane irin tasiri ko aka san haka bishiyar kasashen guda uku zai haifar ga kungiyar ta ECOWAS? Tambayar kenan da newa Dr. Dauda Muhammad Kwantakora, wani masanin tattalin arziki da sakajari. Bishiyar da wayannan kasashe guda uku suka yi daga adadin kungiyar hadakan yankin Afirka ta yamma, wato ECOWAS, yana da zai iya kawo matsala a yankin ta fuska kusan kaman guda uku. Kaga dama ita an kafa ta ne saboda harkan tattalin arziki. To kaga ta fuskan tattalin arziki zai iya kawo matsala na ballewar rashin haɗin kai, wanda da kaga in ka duba zaka ga akwai cinikayya, an rage kudaden harajin ciniki. To kaga ballewansu zai kawo wannan haɗin kai da aka samu na cinikayya, tunda dukansu an dogara ne da juna kuma yanki guda ake. To kaga wannan ficewan nasu zai iya shawon hulɗan cinikayya a tsakanin kasashe na wannan yankin. Haka kuma zai iya kawo matsala ta fuskan kasuwanci. Kaga cinikayyan da aka saba yi, wanda yake ake samu shi da sauki, kayayyaki suna shiga duka a cikin kasashe da kuma jama'a. Kaga yanzu za a iya kawo wasu dokoki na ƙasa da ƙasa masu sauri. Kaga wannan zai kawo matsala kan harkan tattalin arziki. To dokta, kana nufin wannan zai shafi harka na siyasa, musamman gani yadda harkokin al'amuran nasu ya shafi ƙasar Faransa da kuma sauran ƙasashe na ECOWAS, musamman Najeriya? Ta fuskan al'amuran siyasa, to yanzu kaga tunda sun balle, to kaga haɗin kan da ake da shi yanzu a wannan yanki, kaga shi ma zai samu na kasu. Kuma yanzu zaka ga suna da ƴancin su alaka da wasu ƙasashe na duniya waɗanda suke wasu akan tafarki guda. Misali kaga da ai kaga akwai kikkiawar alaka tsakanin Faransa da Afirka ta Yamma, akwai kuma kikkiawar alaka tsakanin Ingila da su Amerika. To yanzu kaga su da suka balle, kaga za su iya neman wasu ƙasashe da za su kula dangantakar kula da su. Kaga wannan ya kawo cikas akan inda aka fuskanta a yankin. Misali kaga wasu su ma sun fara neman haɗin kai da Rasha domin ciyar da ƙasarsu gaba. Sai dai kuma abinda ake gani ba za a ce sun tafi gaba ɗaya ba kenan, dole za a ci gaba da buɗe ƙofofi na fuskan diplomasiya, ana magana da su, ana tuntuɓar su, ana dan neman cewa su dawo saboda su zo a sake haɗewa. To ina ganin abinda su sauran ƙungiyar ƙasashe ko kuma shugabannin ECOWAS ya kamata su yi saboda su dawo da su, don saboda waɗannan matsaloli ɗin kar su ƙara faruwa. To ya wannan ɓallewa nasu zai shafi harkokin tsaro kenan tsakanin ƙasashen ƙungiyar ECOWAS?
Ta fuskan tsaro, kaga da akwai gamamman haɗin kai na maganin tsaro, wata na 'yan ta'adda da kuma masu rigima na addini a yankin Afirka ta Yamma. To kaga ballewa waɗannan uku, wannan haɗin kai da aka samu na sojoji na wannan yankin, kaga shi ma ya balle. Saboda haka kaga ba mamaki 'yan ta'adda da suke cin karin su babu baka yanzu za su iya dawowa kuma su bata tsarin tsaro wanda da an fara samun sauki. Sannan kuma kaga tunda a yankin da suke nan yawanci 'yan ta'adda suke ta bulbulwa ko daga ina, musamman masu ta'addancin addini da kuma satan mutane, duk ta wannan wuraren suke hidimomin su. To kaga ballewan waɗannan zai iya kawo tasgaro ko kuma rashin tsayayyen tsaro kamar da yanda aka samu.
To a gaida Babangida Jibrin da wannan rahoton. Shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hafiz ya dawo mana da ƙarshen labaran duniya.
Yau Litinin kotun tsarin mulkin kasar Koriya ta Kudu ta fara duba batun tsige shugaban kasar Yoon Suk-yeol bisa ayyana dokar ta baci ta soja da yayi a ranar 3 ga watan Disamba da ya gabata, inda ta fara aiwatar da hukuncin ko za ta tsige shi daga mukaminsa, yayin da masu bincike ke shirin yi masa tambayoyi a wannan makon kan zargin aikata laifuka. Ranar 27 ga watan Disamba mai zuwa kotun za ta saurari ƙara a bainar jama'a, kamar yadda kakakinta ta shaidawa manema labarai, bayan da alƙalan kotun shida suka gana domin tattauna shirin sake duba tsigewar da majalisar dokokin ƙasar da 'yan adawa ke da iko da ita suka yi a ranar Asabar. Li ta ce kotun dai tana da tsahon watanni 6 domin yanke hukunci ko za ta tsige Yun daga mukaminsa ko kuma ta mayar da shi kan mukaminsa. Zaman farko na sauraron shari'a zai kasance shimfiɗa ne don tabbatar da manyan batutuwa da ke kunshi a shari'ar da kuma sauran batutuwa. Ta ce Yun baya buƙatar yi halarci zaman shari'ar. Daga ƙarshe, a yau Litinin masu aikin ceto na ta hanzarin ganin sun isa ga waɗanda suka tsira bayan wata mummunar guguwa da ta afkawa yankin tekun Indiya na Mayotti na Faransa, inda ta lalata gidaje a tsibirin tare da fargabar mutuwar mutane da yawa. Hotuna daga Mayotte, wanda kamar sauran yankunan Faransa na ƙetare, wani yanki ne na Faransa da ke ƙarƙashin mulkin Paris, suna nuna wuraren da aka samu mummunar ɓarna, inda gidaje suka koma tarin baraguzai. Rikicin wanda ya ɓarke a ƙarshen mako kwana guda bayan da shugaba Emmanuel Macron ya naɗa Bayrou a matsayin Prime Minister na 6 a wa'adinsa ya zama babban ƙalubale ga gwamnati da har yanzu ke aiki na rukun ƙwarya.
Muhammad Hafiz Baballake ne karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Ƙungiyar Rai Al'adun Fulani ta Najeriya Fudeko ta ƙarfafa matakan ilmantar da Fulani makiyaya don gyara rayuwarsu ta fidda zamani. Fudeko ta ce rashin samun ilimin addini da na zamani ya jefa matasan Fulani a barazanar gurɓacewar al'adu, kamar yadda za a ji a wannan rahoton da Nasir Almeli Kaya ya haɗo mana.
Taron da ƙungiyar ta shirya na bita ga matasan Fulani makiyaya maza da mata a jami'ar jihar Nasarawa da ke Kebbi, Fudeko ta ce takaita sana'ar Fulani ga kiwo ko sayar da nono ba zai iya ɗaukar nauyin rayuwa mai inganci ga Fulanin ba a zamanin kimiyya da fasaha. Babban sakataren ƙungiyar barista Musa Isa Arifi ya ce sun ɗau hanyoyin ɗaukar nauyin karatun 'ya'yan makiyaya daga rugage da kuma koya mata sana'ar hannu.
Akwai yaran da muke koya musu sana'o'in hannu bayan a wannan jihar mu ta Nasarawa. Rawa mun koya ma mata 250 sana'o'in hannu, mun ba su jari, mun ba su certificate. Yanzu kuma mun sake dawowa, wanda yana daga cikin dalilin wannan taron. Kin matan nan da muka ba su kuɗi su yi sana'a, shin suna yi ko sun cinye jarinsu? Mun yi bincike, mun tarar da wasu sun cinye, wasu kuma suna yi, wasu kuma jarin ya dan sauka. To waɗanda suke yi da waɗanda kuma jarin ya dan ragu, muna da niyyar zamu ƙara musu.
Ga kalubalen samun hannu wasu matasa makiyaya a lamuran satar mutane dan samun kuɗin fansa, ɗaya daga baki masu jawabi tsohon jami'in sojan ruwan Najeriya Dawud Abdulkarim ya ce sai an yi amfani da ɗan gari cikin matasan don samun maslaha mai ɗorewa.
Bahaushe ya ce in za ka ci gari da ɗan gari ake me akan ci gari, to in za a yi faɗa da yawanci waɗannan Fulani da suka fanɗare da Fulanin za a haɗa, Fulanin ne za a haɗa sai a ci su da yaki. Ku duba Wall Street ta ji da Amerika take bi. Amerika da take son ta ci Libya sai ta yi amfani da mutanen Libya, ko ba haka bane?
Shi kuma jami'in labarun kungiyar na Abuja barista Dewa ya ce a baya ba a san Fulani makiyaya da kauce koyarwar iyaye da kakanni ba.
Derken fulbe njangi, fulbe killitike, fulbe garti dollar.
An san Fulani da kunya, kawaici da dagewa kan sana'ar noma, kiwo da karatu. Da haka mun dage wajen farfado da waɗannan kyawawan ɗabi'un da za su dawo da martabar Fulani da ke dazuka.
Fulbe njogi ke kondoni, fulbe ngoni dol pulako.
Cikin malarta taron akwai shugaban ƙungiyar Miyetti Allah Kautal Hore, Abdullahi Bello Badejo, da ke buƙatar ƙarin fahimtar juna tsakanin manoma da makiyaya da sauran al'ummar arewacin Najeriya.
Bari amfani da wannan damar in zo in haɗu da 'yan uwa Fulani makiyaya kuma mu tattauna kuma a babba juna shawarwari musamman ta ma a yanzu ga shi kaka a yayin da manoma da makiyaya a daji suka dan samun sa'insa lokaci zuwa lokaci mun kokari don jawo kan makiyaya akan su kula da abin da ya shafi man kayan noma da aka yi ko kuma kayan gona duk da aka yi ko duk abin da aka nome a bar mai noma ya cire kayansa kafin a ce an yi wani abu.
Udeko ta yi alwashin ci gaba da amfani da taruka wajen wayar da kan makiyaya da kuma tara gudunmawa don samar da jari ga duk waɗanda suka koyi wata sana'a da za ta taimaka wa rayuwa ta dogaro da kai. Nasiru Adamu Alhikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru Adamu Alhikaya, wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19, 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya samun a shirinmu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Haka kuma a duk lokacin da ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com. To yanzu a nan Washington DC agogonmu na cewa karfe 10:16 na safe. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangar da ba, kan ji marar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokayin mu.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan Adam. Shirin namu na wannan mako zai ketara ne zuwa jihar Diffa dake jamhuriyar Niger, inda a can din ne kuma hukumar da ke kula da yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya, wato UNHCR, tare da mahukuntan jihar Tadiva da kuma sauran masu ruwa da tsaki a jihar, har ma da masana na kasashen kamar da Chadi da Najeriya, suka gudanar da wani taro domin daukan wani mataki na ƙara ƙarfafa ci gaban karatu ga 'yan gudun hijira na ƙasar, har ma da kasashen ƙetare da ke zaune a jihar Tadiva, wayanda rikicin ƙungiyar Boko Haram ya haifar. Ba tare da na ja ku da nisa ba, zan mika ku ga wakilinmu Harun Sule domin bayyana mana yadda wannan taro ta kasance a jihar Tadiffa. Harun, gare ka.
Jihar Tadiffa ta kasance wata cibiyar da ke hada yan gudun hijira na kasar har ma da na kasashen ƙetare, wanda rikicin kungiyar Boko Haram sa suka baro matsugunan su na asali. To sai dai iyalai da dama ne daga cikin yan gudun hijirar ke zaune a nan jihar Tadiffa, wanda kalubalen rashin tsaro kasar karatun su a can yankunan su da suka baro. Dangane da haka ne sa hukumar da ke kula da yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNHCR ta gudanar da wani muhimmin zaman taron masu ruwa da tsaki a nan jihar Diffa, da zumar karabin kasa harkokin ilimi ga iyalan waɗannan 'yan gudun hijiran domin samar musu da makoma ta gari. Zaman taron da ya samu halartar mahukuntan jihar ta Diffa tare da masana gami da sarakunan gargajiya da wakilan 'yan gudun hijira, har ma da kasancewar wakilai na musamman daga kasashen kamar da Chadi. Hashimu Murtala, jami'i ne a hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNHCR a nan jihar Diffa, ya yi ƙarin bayani yana mai cewa:
Kun san Diffa 'yan hijira sun zo, shine kuma an ga mutane da suka bazo wazarensu. Allah ya jarabce su da wannan tashin hankali. Kuma kun ga wannan taron, hadda masana na Cameroon su ma sada cikin wannan taro, masana na Chad duka sada cikin wannan taron, su ma ƴan jami'o'i sun zo. Kenan kaga wannan tunanin da zamu za a samu alheri a cikin shi, kuma ilimi zai fito da mutane da Allah ya jarabta da wannan tashin hankali
na
yake.
Da ma dai wannan ba shine karo na farko ba da hukumar da ke kula da ƴan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNHCR ke dafa hukumomin jihar ta Diffa. Ridwan Ahmed Muktar, dan asalin Najeriya ne da kuma ke zama wakilin sansanin ƴan gudun hijira na Siam a nan jihar Diffa, ya yi ƙarin haske a lokacin da ya halarci zaman taron, yana mai cewa:
UNHCR tare da gwamnatin Niger sun yi mana kokura bisa irin wannan kategori na yara wanda da su na yin karatunsu a can, sai wannan rikicin ya tare da su. Da suka zo na levelin da kake da doka daga wurin a kai ka gaba, daidai karatuka wanda ya kamata ya yi style daban-daban duka akwai a cikin kam na Siam. Akwai traditional, akwai Franco-Arab, akwai college na Angle, akwai cikin Siam zaka samu college na Tralink a Niger. Je kap shine na wuri na farko da aka yi lokai. Mun gode alhamdulillah al'umma Niger sun ba mu hadin kai dare bisa dare. Ilimi tuka wanda suka fada duka hasara ya kacin kokarin sa suna ba mu, amma inda gizo ke saka wanga irmin da aka ba yaran mu in sun yi karatu na nan abun yi, sauran kuma in su karatun suna so su ci gaba kakane ina da za su samu burs wannan national abubuwa wanda mu kuma muka zo da shi a Norway a bangaren ilimi
a nashi bangaren Dr. Ahmed Bashir masanin ilimin zamantakewar dan adam ne a jami'ar jihar Difa ta jamhuriyar Niger da kuma ke zama daya daga cikin masanan da suka nazarci wannan taron yayi karin bayani akan yadda karatun dalibai na yan gudun hijira ke ci gaba da samun karbuwa har ma a cikin jami'o'i
abin da ya shafi ilimi alhamdulillah gudun hijiran nan da suka yi taso suka zo akwai lokacin da ana yi competition na degree musamman wanda ya shafi gudun hijira wanda hashir yake shi bayan wannan na Niger an yi ake cewa back wannan an yi da su suke yi kuma cikin wannan tafiya akwai jami'a na Difa da na Geneve wanda suka bude wani hanya wanda ana koyarwa yara musamman na gudun hijira taga hanyar naura shine ana ce mishi in zone wancan shekarun da ya wuce an samu talibai 24 wanda suka yi karatu kuma akwai language competence da ake yi a can ana koya English ko wani turanci haka domin su gane kafin su shiga cikin karatun kuma wannan shekara ma mutum 30 da wani abu anka doke su wajen in zone kinnan wanda suke nan ga yin karatu bana cikin su kuma akwai wanda suna samu suna ta yi har Turai su ci gaba da karatun nasu
to sai an zaka dalibai da dama na yan gudun hijira daga kasashe daban-daban musamman ma na tarayyar Najeriya, Nijar, Kamaru har ma da kasar Chadi wanda hararren kungiyar Boko Haram zan to silar dakatar da karatun su a can yankunan su da suka baro Malama Falmata Kiyari daliba ce daga Maiduguri tarayyar Najeriya da ta tsinci kanta irin wannan iftila'i na rashin tsaro da ya addabi yankunan su da kusan shekaru 10 tana zaune a nan jihar Difa ta yi min karin bayani bayan kasancewarta a zaman taron tana mai cewa
in aka tabo ilimi ciki na rawa yake tunda dai ni nayi karatun amma muka gudu kasan wasu daga can akwai wanda suka gaba secondary takardar su yayi kyau wanda suke neman su je su yi diploma har ma su je su yi degree su wuce wannan ajin da suke ciki to hakan nan kariya yazo gaba daya abun ya zama babu muka zauna duk wanda kaga bai da ilimi aikin da zai yi ma ba zai iya yayi wanne ya kamata wanda zai taimaka rayuwar shi to shine muke fatan Allah ya sa wannan gwamnati ta ji mu da kunnan basira
ita ma na ta bangare majalisar matasa ta nan jihar Difa na taka muhimmiyar rawa sosai wajen kula da al'amuran matasan jihar har ma da na kasashen makwabta wanda daga cikin kungiyar Boko Haram tilas sa barin matsugunan su Abdul Nasir Umaru shine mai kula da harkokin watsa labarai a majalisar matasa ta nan jihar Difa jim kadan bayan ya amshi gurin gayyata a game da zaman taron ya nazari kan zamantakewar yan gudun hijira har ma da yanayin tasirin karatun su yayi karin bayani yana mai cewa
yau ina tabbatar maka cewa gayyatar majalisar matasa ma a wannan taro mu zo mu tofa albarkacin bakin mu vraiment ci gaba ne sosai da sosai kuma ina tabbatar maka da cewa yanzu mun kai wani lokaci wanda za a cewa yan hijiran nan da kuma deplace da kuma mutanen gari wani lokaci ba kamar iya bambanta su to ka ganin dai a fannin zamantakewa vraiment ana samun ci gaba kuma a fannin karantarwa ma ka gani akwai wasu yan hijira wanda suka zo tun 2018 zuwa yanzu sun shiga ta kai yan gari sun yi karatu yau wasu suna lycée sun ta yi terminal wasu suna école de santé wasu suna NSP eco normal ka gani an samu wata cuɗanya da ci gaba ta cikin mutane wanda wasu manta ma suke da cewa su an gudun hijira ne ina da yakin cewa vraiment kulliya tana nan gaban kudin sabuni
daga bisani Dr. Ahmed Bashir masanin ilimin zamantakewar dan adam ne a jami'ar jihar Difa yayi kira kamar haka
shugabanni kiran da muke musu ya kamata a hada karfi da guyuwa kasashen mu duka dama mutanen duka al'umma guda ne ko kana Niger ko kana Nigeria ko Chad Cameroon ya zamanto al'umma guda ne kuma lokacin da mutane suka yi gudun hijira suka zo cikin jihar Difa mutane sun karbe su da hannu biyu abinda muke kira gwamnatin namu ma su tashi su kama ma mutanen nan wanda suna so su koma cikin garin su na da a kama musu su koma wanda kuma ba su so su tai suna ya su zama shi kowane gari sai dai a bi kaida cikin doka na na garin da saka zama a cikin shi shine kwanciyar hankali kuma Allah sa mutane sun gane kuma za mu ci nasara wannan tare mu duka da yan gudun hijiran da gwamnatin da yan project kin da malaman da taliban duka
batun bunkasa ilimi ga yallan yan gudun hijira na cikin gida har ma da na kasashe makwabta wanda rikicin kungiyar Boko Haram tilasta barin matsugunan su na daga cikin ayyukan da hukumar da ke kula da yan gudun hijira ta majalisar dinkin duniya UNHCR ta kwashi shekaru da dama tana yi a nan jihar Difa
to masu sauraro a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakilinmu na jihar Difa a jamhuriyar Niger
Harusu Rashidu
da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Julie Leather Creation naku baban gida Spring ke cewa a huta lafiya sai wani mako
kan hakika ba da tangarda ba
to madalla a gaida baban gida Jibrin yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ki aika mana ta email
zamu fara da sakon Sama'ila Agnes Malafatori mazaunin Difa a jamhuriyar Niger wanda ya ce don Allah ku bani dama domin na miƙa sakon ta'aziyata ga sarakuna da iyalai da daukacin al'ummar jihar Difa a bisa rasuwar sarkin Difa mai daraja ta ɗaya wato mai martaba Kazalma Muhammadu Abba Kyari a bisa faruwar hatsarin mota a jiya Lahadi 15 ga watan Disamba wanda kuma aka yi jana'izar sa a yau ranar 6 ga watan Disamba. Allah ya baiwa daukacin iyalai haƙurin jure wannan babban rashi, amin. Sai sakon haɗin gwiwa daga Musa Malam Indu Kazawai Nijar tare da Sanusi Madattai da Garbu Kazawai da Alhaji Ali Kazawai da fatan na faɗi sunan garin daidai waɗanda suka ce a gaskiya ba mu ji daɗin ficewar da ƙasar Nijar ta yi daga ECOWAS ba. Matuƙar zai kawo rashin jituwar al'ummomin Najeriya da Benin duba da alaƙar kasuwancin da take tsakaninmu tsawon shekaru. Shi kuwa Shehu Adamu Rajau cewa yi lokaci na tafiya, rayuwa na gudu, mutuwa na kawo jiki, don haka talakawan Najeriya da shugabanninmu ya kamata ku sani cewa lahira fa wani baya wakiltar wani, kowa kansa zai wakilta kuma abin da mutum ya shuka shi zai girba. A ƙarshe sai sakon Umar Aribade Abadam, dan mutan Abadam mazaunin jihar Difa a jamhuriyar Nijar, wanda ya ce assalamu alaikum biyoyi Hausa, don Allah ku isan min da sakon ta'aziyata zuwa ga 'yan uwa da iyalai da ma daukacin al'ummar jihar Difa baki daya a bisa rasuwar mai martaba sarkin Difa Kazalma Muhammadu Abba Kyari. Ina mai addu'a Ubangiji Allah ya ji kansa da rahama, Allah ya sa mutuwa ta zama hutu a gare shi, mu da muke raye idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da imani, amin summa amin.
To madalla sai a ci gaba da aikomu mana sakonni, mu kuma mu ci gaba da kawo muku don wannan muka zo ga yanzu dai kafin mu kai ga shirin mu na ƙarshe ga wannan sakon.
Masu sauraro albishirinku, shin kuna neman labarai da ɗumi-ɗumi da sharhi ko hirarraki na musamman daga masana a fannoni daban-daban na rayuwa? To ku garzaya dandalin WhatsApp na sashen Hausa na muryar Amurka domin samun biyan bukata. Za ku iya bibiyar mu a kan lamba kamar haka: alamar ƙarawa 1 wato plus 1 sai ku saka 2 0 2 4 4 5 6 3. Zan sake maimaita lambar: alamar ƙarawa 1 2 0 2 4 4 5 6 3. Kada ku bari a barku a baya. Sashen Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannu.
To wannan haka yake, da wannan muka zo ga shirin na ƙarshe labarai amma a takaice.
Ofishin wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a Siriya ya faɗa a ranar Litinin cewa ya jaddada muhimmancin samar da matakin koma tarbar siyasa wanda Siriya za ta ɗauki ragama, yayin da ya gana a babban birnin ƙasar Damascus da shugaban ƙungiyar 'yan tawaye da suka jagoranci hanɓarar da shugaba Bashar al-Assad da ya daɗe a kan kargar mulki. Ya kamata ya miƙa mulki ya kasance bisa ƙa'idojin ƙudurorin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya, wanda zai kunshi kowa da kowa, a kuma samar da haka cikin watanni 6, tare da samar da kundin tsarin mulki tare da zaɓuka da za a yi a nan gaba, kamar yadda ofishin Geir Pedersen ya faɗa a cikin wata sanarwa da ya fitar. Ma'aikatar lafiya a Gaza ta faɗa a yau Litinin cewa hare-haren da Isra'ila ta kai kan mayakan ƙungiyar Hamas a yankin Falasɗinawa ya kashe sama da mutum 45,000. Ma'aikatar ta ce rikicin ya kuma raunata kusan mutum 700,000, sai dai bata bambance tsakanin fararen hula da mayakan ba a ƙidayar ta. Amma ta faɗa a baya cewa fiye da rabin waɗanda aka kashe mata da ƙananan yara ne. Yau Litinin ƙasar Norway ta sanar da sabon tallafin soja na dala Amurka miliyan 242 ga Ukraine, ciki har da taimakon samun damar shiga muhimman tashoshin jiragen ruwa na Bahar Aswad. Prime Minister Jonas Gahr Støre ya faɗa a cikin wata sanarwa da ya fitar cewa yana da mahimmanci don kare al'ummar Ukraine da ababen more rayuwa na Ukraine daga hare-haren jiragen ruwan Rasha daga Bahar Aswad. Yau Litinin kotun tsarin mulkin ƙasar Koriya ta Kudu ta fara duba batun tsige shugaban ƙasar Yoon Suk Yeol bisa ayyana dokar ta ɓaci ta soja da ya yi a ranar 3 ga watan Disamba da ya gabata. inda ta fara aiwatar da hukuncin ko za ta tsige shi daga mukaminsa, yayin da masu bincike ke shirin yi masa tambayoyi a wannan makon kan zargin aikata laifuka.
To madalla masu raro baki da abin da ya sauka kenan a shirinmu na yanzu, sai kuma an jima da za mu sake da wani sabon shiri idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Babalai ya taimaka shirin ya zo gare ku, sai Fiona na Mai Wandudu wanda ta ba da umarni, har ma da injiniyan mu ta yau Miss Helen. Ni Sarfila Hashin Gumar ke cewa assalamu alaikum.